الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم تقبل يا حي يا قيوم أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدوك كنسركي دي كدر تترورمو أولنا مسلاتين نامسجد الدعوة والإرشاد inda muke gabatar da karatun littafin mu na bulugul maram a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kamar yadda muke sha maimaitawa amfani ilimi shine ai aiki da shi a duk lokacin da aka yi ilimi ba ai amfani da shi ba to zai zamanto kuma ma rishin yin sa ko kuma zai zamanto bala'i ga abocin sa a ranar tashi alkiyama kamar yanda ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mutayyaru yake cewa ita rayuwa babu ilimi rayuwa ce a burin zargi shi kuma ilimi babu tsoron Allah a cikin ilimin to sai ya kasance bata lokaci ne a cikin abin da mi a cikin abin da bai amfani mana ka bata lokacinka a wajen neman ilimin tunda dai ilimin bai kara maka tsoron Allah ba Allah ya kara mana tsoron sa kafin mu ci gaba akwai tambayoyi sai dai zamu bada tambaya guda ɗaya wanda har yanzu dai tuzurai ne busu bar ni haka nan ba jayyid wannan wani dan uwa ne daga Cote d'Ivoire yace abokin sa ne yasa a tambaya mishi yana a Cote d'Ivoire ne sai suka samu mu'amala da wata yarinya da take a nan Niger da wata mata yace suna hira da ita sai a wata ran ya tambaye ta wai shin tana da aure tace mishi a'a ba ta da aure to yace yaya alƙawari zai aure ta dan saboda ya ji dadin mu'amala da ita tace to ita ma ta yarda ta aure shi sai da lokacin aure yayi ya dawo gida yana dawowa sai ya ji labarin cewa wai ashe wannan matar da suka yi alƙawarin za su yi aure lokacin suna hira da ita matar aure ce bata gaya mishi ba da matar aure ce dan tana so sai ta samu tabbacin yana son ta idan ta samu tabbacin yana son ta to za ta kashe auren nata dan saboda ta aure shi kuma haka akai da ya mata alƙawarin zai aure ta ta ga tabbat auren ta zai sai ta kashe auren ta daga wancan mutunan yanzu ake shirin auren shi shi da ita yace to yanzu ne shi labari tambayar shi wai shin har ya halatta ya aure wannan matar domin ya ji ana cewa baya halatta ya aure ta yanzu shine tsaka mai wuyar da suka shiga wannan ita ce tambayar da farko dai yana da kyau mu san da cewa duk wata alaka da za ta iya faruwa tsakanin namiji da mace matukar ba muharramiyar ka bace to alaka ce wadda take haramun in ba wadda wasu sharuɗa ba da muka sha gai a baya Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kace ma mumunai su runtse ganin su su kame farjin su yana daga cikin kame farji kamewa daga mu'amala da wata mace wadda ba taka ba to imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana shaytanu thalithuhuma babu wani namiji da zai kebantuwa da wata mata faji sai ya kasance shaydan shine na ukun su ittifakan kuma malamai sun ta akan cewa ba dole bane kebantuwa ta kasance gaba da gaba kebantuwa tana iya ta kasance ta hanyar waya da za ku yi ta hanyar WhatsApp da za ku yi domin lokacin da kuke wannan shedan zai iya sa ku ku faɗi wasu magunguna wanda suke busu dace ba ko kuma har ma ku dauki hotunan juna ku tura ma juna har ma a dauki al'aurar juna a tura ma juna kamar yadda ake samu a wannan lokacin kenan duk wata mu'amala tsakanin namiji da mace matukar ba muharramiyar sa bace ba wani uzuri bane bata halatta a musulunci wannan mu'amalar za ta kasance a gashin sabon Allah madaukakin sarki mai mai akhdari yake ce muna watalazzubi bikalami hako yace yana daga cikin abin da ya haramta ga baligi shine ya zamana da mace yana hira da ita dan ya ji dadin maganar ta matukar ba muharramiyar sa bace kenan wai da a ce ma ba matar aure bace kuna a cikin sabon Allah madaukakin sarki, to ina ga ma wai fitinar ta kasance wai ashe matar aure ce yake mi yake soyayya da ita. To wannan anan ne abun zai karin cabewa, domin ya zo a hadisi karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisi ne wanda malamai su ingantar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, man khabbaba imra'atan ala zawjiha, baya daga cikin mu duk wanda ya zuga wata mata ta rabu da mijinta, baya daga cikin mu mu musulmi na kwarai wanda ya zuga wata mata ta mi ta rabu da mijinta dan saboda shi ma ya aure ta. To anan ne malaman suka yi kai kawo, shin wanda dalilin sa mata ta rabu da mijinta shin ya halatta shi ya aure ta ko bai halatta ya aure ta ba? Anan malamai sun kasu kaso biyu kamar yanda ya shiya. Na farko shine mazhaba ta Malikiyya da wasu daga cikin mazhaba ta Hanbaliyya sun tafi akan cewa baya halatta mijin namijinta dalilin sa mace ta rabu da wani miji dan ta aure sa, baya halatta in ta rabu da wancan mijin ta aure sa. An gane da kyau ko? Daga cikin dallan su suke cewa dalilin ka'ida da ake cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmani, duk wanda ya gaugawar abu kamin lokacin sa yi hukubar sa shine a haramta masa wannan abu. Me ma'anar wannan? Yayi gaugawar ya tursa sa ta tami aka sake ta ko? Ba a lokacin da shi mijin shi rabin kansa bane ya sake ta, kenan gaugawar da yace ta sa aka mi aka haramta mishi ya aure ta, wannan shine dalilin su. To da ƙarshe dai abinda mafi yawancin malamai suka tai shine wannan ba dalili bane, babu dalilin da ya nuna cewa wanda dalilin sa namiji ya saki mata bai halatta ya aure ta, babu dalilin da ya nuna wannan. Kinan magana mafi inganci shine babu laihi ya aure ta, musamman ma kada ta zo ta yi nawa ta yi bi babu ko, ita ba ta ga wancan ba ta ga mi ba ta ga wannan, duk da kuma alƙawarin an yi sa ne a cikin sabon Allah madaukakin sarki. Kinan magana wanda mafi yawancin malamai suka tai shine babu laihi akan ya aure ta, amma su san da cewa sun yi babban laihi wanda abin da yake akan su shine su yi tuba taubatan nasuha, su yi tuba tuba ingantacce. Kinan wannan zai kai mu zuwa ka cewa mu yi taka tsantsan da matan da muke mu'amala da su, kada ashe muna waya da wanda muke tsammanin zamu aure ta alhali kun matar aure ce, musamman wannan zamani da muke da me yake da suna kafofin sadarwa suka yawaita. Kina wannan shine a takaice amsar da malamai suka bada akan wannan matsalar. Allah ya gafarta musu kuma ya hada kawunan su idan ya kasance ya aure ta. Idan ba a manta ba zamu tashi a babul wudu. Babul wudu'i babu mai bayani akan al-wudu. Me ake ce ma al-wudu? Al-wudu'u lughatan min al-wada'a. Idan aka ce al-wudu a cikin yaren Larabci daga al-wada'a ne. Al-wada'a shi kuma shine an-nazafa, tsafta. Kenan a Larabci da an ce al-wudu ana nufin an-nazafa, an-nazaha, an-naqa'a, duka ma'ana tsafta. Amma a cikin istilahin malaman fiqhu idan suka ce al-wudu suna cewa huwa isti'malul ma'i ala a'dha'in makhsusa li'ibadatin makhsusa. Huwa isti'malul ma'i ala a'dha'in makhsusa li'ibadatin makhsusa. Shine amfani da ruwa akan wasu gabobi kebantattu dan dalilin yin wata ibada kebantatta. Me wannan kebance kebancan? Aha, amfani da ruwa a gabobi kebantattu. Wa'anne ne gabobi kebantattu? Sune gabobi guda hudu. Wa zai zano mina su gabobi guda hudu? A wallahi gaba daya gabobi guda hudu ne ake wankewa. Wa zai zano mana wannan gabobin? Aha, fuska, hannu, kawahuwa, yawwa kai. Jazakumullahu khairan. Wannan kuma sune suka zo a cikin aya ta ta'ar wallahi ko me yake da suna wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wannan sune gabobi guda hudu, wani hanci da duk hanci da sauran suna a ciki, ko da yake zamu zo a wajen bayani a cikin hadisai. Kenan amfani da ruwa akan gabobi guda hudu dalilin yin wata ibada kebantatta. Me ibada kebantatta? Shine duk ibadan da yana daga cikin sharadin yin ta mai har wallah, kaman sallah, kaman tawafi, kaman dokan alqur'ani ko? Wannan sune kenan insha Allah da abin da ya kama da haka. Jayyid, babi na farko a cikin wannan babin shine babin Abi Huraira. Malik yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira ya dar Allah ta kara tabbata a gare sa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa lallai shi yace laula an ashqa ala ummati ba dan in tsananta akan al'ummata ba la amartuhum bisiwaki da na umurce su da kurkure da yin asuwaki ma'a kulli salatin ma'a kulli wudu'in a wajen kowace arwallah ba dan in tsananta ma al'ummata ba da na umurce su da yin asuwaki a wajen kowace arwallah akhrajahu malikun maliki hutar da shi wa ahmad da ahmad wan nasa'i da imamun nasa'i wa sahahahu ibn khuzaima ya ingantar da shi wa zakarahu al-bukhari ta'liqan al-imam al-bukhari ya ambato sa da ta'liqi at-ta'liq fi al-hadith idan aka ce al-hadith al-mu'allaq shine ma hudifa awwalu isnadihi fa akthar shine hadisin da aka hudda dai daga cikin marwayitan sa a farkon hadisin ko kuma abun da ya kama da haka ban san ko an gane da kyau ba misali imam al-bukhari ne zai ce misali qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun gani bai zano daga wayar waito sa ba wanda ya rawaito sa daga wayar waito sa sahabin wane ne bai zano ba sai ce qala rasulullahi kawai bari in ba ku misalin al-hadith al-mu'allaq shine hadisan da aka kawo a cikin sittuna hadisi yake ko hadisin nan wanda qala rasulullahi kawai ake zanuwa hamsuna hadisi to kun ga wannan duka mu'allaqat ne an gani ba a zano sahabiyo ba a zano suwa da suwa ba duka wannan idan kuma kuka dauki misali mukhtasar sahihul bukhari at-tajrid as-sarih kun ga anan an cire mi an cire sauran marawaita hadisin an wane an wane an wane an wane an gane da kyau ko duka sai aka zo da sahabi kawai ke zanowa sai manzon Allah to duka wannan arsala daga cikin me yake da suna at-ta'liq fi al-hadith shine a cire kaman a cire farkon isnadin rawi guda ko kuma rawi biyu ko abin da ya kama da haka ya tai dai a jere kada a samu inqita'i domin idan aka samu inqita'i wannan kuma ana ce mishi al-hadithul munqati yana akwai bambanci da wancan da wannan jayyid kina haka imam al-bukhari ya an gazo ya ambato shi wannan hadisin me yake karantar da mu wannan hadisin yana karantar da mu ne yana ɗaya daga cikin ladabi mustahabbatul wudu abubuwan da ake so mutun yi a wajen arwalla ya kurkure bakin sa kun san hikiman me yasa malam ya fara da wannan hadisin dan ya nuna mana da me asuwakin ana yin shi ne kahin me kahin arwalla ashe ba sai kana cikin sahu ba kana a daidaita sahu liman kana a daidaita sahu kana hurzon mutane me kana hurzon mutane me yake da suna tattakar asuwaki kinan asuwaki ana yin sa kahin me kahin arwalla ba tsakiyar arwalla ba an gane da kyau ko kuma wannan hadisin akai sai sai nuna cewa manzon Allah ya so ya farlanta mana shi amma sai ya me sai ya fasa dan saboda kada me ya tsananta mana domin an ce duk in zakai arwalla sai kai asuwaki abu ne mai wahala dalilin wannan sai manzon Allah ya me ya hidda wannan washabcin inda wannan hadisin malaman usul suna kawo dalili da shi akan kaidar da suke cewa al'amru yaqtadi al-wujub umurni yana hukunta wajibci idan manzon Allah yace ayi abu to ana nihin dole sai kai sai dai suke cewa illa bi qarinatin tusrifuhu min al-wujubi ila an-nadabi sai dai da dalilin da yake nuna cewa a ba umurni bane na wajibi umurni ne na me na ana so kai na mustahabbanci domin anan kun ga manzo da na umurce su kenan da na me da na tilasta musu da na wajabta musu akai sai dai wannan hadisi nan mana yana daga cikin ladabin arwalla mustahabbi ne kamin arwalla kai me kai asuwaki to ga wata matsala har ya halatta mutun ya sa dan yatsan shi ya asuwaki akai sai malumai suka ce asuwaki yana kasancewa da duk abin da zai tsaftace maka baki duk abin da zai tsaftace maka baki domin me manufar ta yin asuwaki tattaka mutun ya tattauna iccen shi ne manufar asuwaki ko me tsaftace baki kenan nan suka ce dukkanin abin da zai tsaftace maka baki in kai kayi me kayi asuwaki sai dai al-ahsan kai da me kai da wancan iccen domin malumai sun ga wata falalata daban daga ci yana karfafa dasu shi daga ciki kuma me yake da suna akwai iccen da in ka ci sakamaro ne magani ne a cikin cikin ka wannan shine kenan insha Allah jayyid sai mu zo a hadisi na gaba malai yake cewa wa an humrana an karbo daga humran dangane da abin da ya shahi sa hannu an rawaito daga Ali radiyallahu anhu yana sa hannu a wajen arwalla, cikin ma arwalla yana sa hannu, idan yake wajen kurkure baki sai ya afunga. An gane da kyau ko? Ko kuma kamin arwalla sai ya sa dan yatsansa ya kurkure da kyau. Kenan duka wannan dalili ne na mi na halaccin sa dan yatsa a cikin wajen kurkure baki. Malike cewa wa an humrana, an karbo daga Humran anna Uthman, lallai Uthman da'a bi wudu'in, ya kira da akawo masa alwudu. Alwudu bil fatha yana nuhin alma'u alladhi yatawaddau bih, ruwan da ake arwalla da su. Ya kira da akawo masa ruwan arwalla. Fa ghasala kaffayhi thalath marratin, sai ya wanke tahin hannunsa sau uku. Thumma tamadmada, sannan ya kurkure baki. Wastanshaqa, ya shaqa ruwa. Wastanthara, ya haci. Thumma ghasala wajhahu, sannan sai ya wanke huskarsa. Thalath marratin, sau uku. Thumma ghasala yadahu al-yumna, sannan sai ya wanke hannunsa na dama. Ila al-mirfaqi, har zuwa gwiwar hannu. Thalath marratin, sau uku. Thumma liyusra, sannan hannu na hagun mithla dhalika, kotamkacin haka. Thumma masaha bi ra'sihi, sannan sai ya shafa ma kansa. Thumma ghasala rijlahu al-yumna, sannan sai ya wanke kafarsa ta dama. Ila al-ka'bayn, har zuwa ijiyar kafa. Thalath marratin, shi ma sau uku. Kun ji ko? Ya wanke kafarsa sau nawa? Sau uku. Thumma liyusra mithla dhalik, sannan ta hagun ita ma sau uku. Thumma qala, sannan sai ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, naga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Tawadda'a, yayi arwalla. Nahwa wudu'i hadha, kotum kacin wannan arwallan tawa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito sa. Wannan yana ɗaya daga cikin, suna ɗaya daga cikin hadisai guda biyu wanda su ne jami'ul wudu', suka tattara yanda ake arwalla. An gane da kyau ko? To malam ya kawo wannan hadisin ne dan saboda shine matattarar arwalla. To duk hadisan da malam zai kawo zai fadada bayanin ne kowanne abubuwan daga cikin wannan ya ake yin su. An gane da kyau ko? Kina wannan shine takaitawar arwalla. Hadisan da za su zo a gaba walwale bayani ne mi na yanda ake yin arwalla. Daga cikin abin da yake sabo a cikin wannan wurin, ko da yake ba ga kowa ba, shine kafa so nawa ake wanke ta? Sau uku. Na san wani yau ɗaya taba shin wannan. So da yawa in ka gai sai ka ji wanda ya ce malam kafa sau uku, to ya ake wanke ta? An gane da kyau ko? Jai, to bari mu dan nuna dan saboda wasu su amfana. To kun gane shi kenan. In ka zubo ruwa na farko, ya kamata ka fara da tsefe in yatsu. Kenan ka tsefe in yatsu, inda dama ka sa hannu biyu. In ka tsefe in yatsu sai ka zo nan, ka zo ka wanke sama. An gane da kyau ko? Ka yo ƙasa, ka komo inda ka fara. Dan me yasa ake so a faro da sama? Dan saboda sama idan ka wanke ruwan za su yi ƙasa, dauda ce ko? Kenan sai ka idata. Amma lokacin da ka faro da ƙasa, ƙasa a ɗabi'ance ita take da me? Ita take da dauda. Kenan lokacin da ka jawo sai ka maido dauda a ina? A nan sama. Kenan shi yasa ake farawa daga nan, sai ka yo nan niyan, sai ka yo nan. In kuma kana so kana iya ka fara daga nan, alhamdu dai ka faro da sama, ka yo ƙasa, ka komo inda ka mi ka fara. Kenan nayi ɗaya, ɗaya, kenan biyu har zuwa uku. Wannan shine sunna. Idan kaga abin na baka wahala kuma sai kai ta yin guda guda. An gane da kyau ko? Wannan shine domin tsaya kilgon wankin kafan nan akwai wahala. Jayyid. Aha, amma dai sunna shine ka kilga kamar yanda aka rawaito, Ali ya rawaito, gashi Usman ya rawaito, manzo Allah yana yi. Sai mu zo a hadisi na gaba. Malik yake cewa wa an Ali radiyallahu anhu, an karbo daga al-Imam Ali yadda Allah ta kara tabbata a gare sa. Fi sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, dangane da siffar arwallan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa. Qala, yace wa masaha bi ra'sihi wahidatan, sai ya shafa ma kansa sau guda. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ya hutar da shi. Wa akhrajahu Tirmidhi, haka al-Imam Tirmidhi ya hutar da shi. Wan Nasa'i, da al-Imam An-Nasa'i bi isnadin sahihin, da isnadi mai inganci. Bal qala at-Tirmidhi, bari dai ma al-Imam at-Tirmidhi ya ce innahu asahhu shay'in fil babi, wannan shine mafi ingancin abu a cikin babi. A cikin babin mi? A cikin babi na shafar kai. Kun san me yasa yace haka? Dan saboda akwai hadisin da yazo wanda bai inganta ba akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shafar kai sau uku. Ban san malam ya kawo shi ba anan ko bai kawo shi ba. Kenan wannan hadisin Imam at-Tirmidhi yake cewa shine mafi inganci dangane da abin da ya shahi shahuwar kai. Kenan shahuwar kai so nawa ake yi? so guda har yanzu akwai wanda suke shahuwar kai sau uku kun san yanwace mazhaba ne a yanwace mazhaba ne ke shahuwar kai sau uku a mazhaba ta Shafi'iyya su ne ke shahuwar kai sau uku har yanzu a wajen kasashen Larabawan da suke biyar wannan mazhaba suna wannan kin kenan shahuwar kai sau guda ne kamar yadda wannan hadisi ya nuna jayyid wa an abdullahi bin zayd bin asim an karbo daga abdullahi dan zayd dan asim radiyallahu anhuma yadar Allah ta kara tabbata a gare su fi sifatil wudu'i dangane da siffan arwala qala yati wa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya shafa bi ra'sihi ga kansa fa aqbala bi yadayhi sai ya tahida hannayansa thumma adbara sannan sai ya komo muttafaqun alaihi wa fi lafzin lahumma a wani lafazi nasu bada'a bi muqaddami ra'sihi ya fara da horkon kansa hatta dhahaba bihima ila qafahu har sai da tahida hannayen nasa zuwa ga bubuwar kansa kenan a karshen kai bubuwa thumma raddahuma sannan ya maido su ila almakani alladhi bada'a minhu zuwa ga wurin da shi ya fara kun ga naci muku hadisin suna mi suna walwali muna yanda ake abubuwan ne kun ga wannan hadisin na meke da suna Abdullahi bin Zaid yana siffanta muna yanda manzon Allah yake shahuwar kan wancan hadisin ya nuna muna su guda manzon Allah yake a wannan hadisin sai nuna muna ga yanda manzon Allah yake yana farawa da muqaddamin ra's shine meke da suna farkon matsirar gashi ta kai shine muqaddamin ra's mutun zai fara da shi ya tahi ban hudda wallahi badan kan nawa bai da kyawun kallo ban yi aski ba kenan sai mutun ya zo nan ya zo karshen gashi shine ma'ana mai yake da suna ilal qafa jayyid kenan idan yazo sai kuma ya komo a inda ya fara wannan shine kenan jayyid sai hadisi na gaba wa an abd ibn amru an karbo daga abd ibn amru radiyallahu anhuma yadar Allah ta kara tabbata a gare shi da ma'aikinsa fi sifatil wudu'i dangane da siffan arwala qala yati thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafa ma kansa wa adkhala isba'aihi sai ya sanya an yatsunsa as-sabbahataini wanda suke as-sabbahataini sune wannan Hausa suna ce masa manuniya ko kenan ya sanya an yatsunsa manuniya guda biyu fi udhunaihi a cikin kunnuwansa wa masaha bi ibhamaihi sai ya shafa da babban dan yatsa shine ibham babban dan yatsa guda biyu zahira udhunaihi ya shafa bayan kunnuwansa kunne ana kasa su guda biyu akwai zahirul udhun sannan akwai batinul udhun batinul udhun shine nan ciki to shi wannan ana goge sa ne da mi da dan yatsa manuniya ana ce masa sabbaha ko kuma sababa bisin an gane da kyau ko jayyid kenan ana sa shi hakan ga sai a kwalkwala kamar yadda dai aka saba to shi kuma zahirul udhun shi kuma ana goge sa ne da wanga kenan gashi shi kuma sai a taho da shi shikenan an kare kenan shikenan idan mutun yi haka ya shafa ma kai kun ga haka sahabbai suka rawaito wannan zai nuna mun da cewa ashe babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fati sahabbai sun rawaito muna shi tiryan yanda me yanda yayi sa wannan yake nuna muna amana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauka ta isar da wannan addinin namu wanda zai nuna mana ce ashe cewa ba za mu taba iya fahimtar addinin mu ba in ba ta hanyar su ba domin su ne suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malici akhrajahu abu daud ya hutar da shi wanda sa'iyu da imamun nasa'i wa sahahahu ibnu khuzaima ya hutar da shi a takaice wannan hadisin da muka karanta sun yi mana bayanin yanda ake shahar kai shahar kai sau guda ake yi kuma idan mutun ya tahi sai ya komo an gane yake ko wannan shine sunna to sai dai malamai sun yi sabani dangane da shahar kai wai gaba dan kan ne ake shahawa ko kuma a wani bangare ne wannan sabanin ya samo asali ne dalilin meke da suna ba'un da take a wajen a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wamsahu bi ru'usikum ba'un a larabci tana zakkuwa litab'id an gane ko idan aka ce litab'id ma'ana ana nuhin kaman ba'd ay famsahu bi ba'd ru'usikum an gane da kyau ko sannan akwai ba'un ta al-musahaba ita kuma kaman atuf ce ma'ana tana nuhin idan ta zo ita tana nuhin mi kan gaba ɗaya za a mi za a gogewa to shi yasa anan zaka gani wani yana arwalla idan ya zo da ihullasa duk da nace ban cirewa sai na cire ya hudda sai hakan ga an gane da kyau ko shikenan sai mai da hulla ya rihi domin mi dalilin su wamsahu bi ru'usikum ay bi ba'd ru'usikum ku shaha ma kanku ku shaha ma wani bangare na kanku kenan sauran ko da bai samu ba indai wani abu ya samu to mi bukata ta biya an gane da kyau ko to wannan ita ce fatawa ta farko wasu malamai suka ce a'a duka kai ne dole sai ka shafa shi yasa manzo Allah yake kaka yake sa hannu biyu ya tahi da su kuma ya mi ya maido da su dan me yasa aka ce in ka tahi ka maido dan da tahiya takan yiwa akwai wanda bai samu ba amma da komowa fa wanda bai samu wannan ba sai ya mi sai ya kinan wannan ita ce a wannan shine abin da gaskiya zai yi inganci ko da yake kuma duka matsala ce ijtihadiyya wanda dukkan su fasarar da suka yi duka tana dauka an gane da kyau ko amma dai sau da yawa na shaka muku ka'idar da yake da suna malamai suke cewa bar mu je a gaba in tuna muku ka'idan tunda akwai wata matsala khilafiyya a nan gaba aha hadisi na gaba wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira yadan Allah ta kara tabbata a gare sa qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yati idza stayqadha ahadukum min nawmihi idan dayan ku ya farka daga baccin sa falyastanthir thalathan to ya haje sau uku ya haje mi ya haje hanci sau uku dan me yasa fa inna ash-shaytana domin shaydan yabitu ala khayshumihi yana kwana akan karan hancin sa an gane da kyau ko wa anhu har yanzu daga gare sa idza stayqadha ahadukum min nawmihi idan dayan ku ya tashi daga baccin sa fala yaghmis yadahu fil ina'i kada ya durmu ya hannunsa a cikin kwarya ko kwanan da zai arwala da su hatta yaghsilaha talatan hasa ya wanke hannun nasa sau uku dan me yasa fa innahu domin shi la yadri bai sani ba aina batat yaduhu ina hannunsa ya kwana muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wa hadha lafzu muslimin wannan lafazi ne na imam muslim wannan hadisi ne guda biyu duka na abu huraira na farko manzo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dayan ku ya tashi da kwana ya fara haci hancin sa ya haci hancin sa sau uku kaman kace dan me yasa ya manzo Allah zamu yi haka kinan hadhihi al-illa li'anna ash-shaytana yabitu fi khayshumik domin shaydan yana kwana a cikin karan hancin ka shi yasa muke da suna na taba jin Kabiru Gombe yana bayani yace in ka tashi da kwana yace ka fara da hacewa dan ka haci ya kawo wani zagi ya kunduma ma shaydan an gane da kyau ko yace ka fara shi haci dan banza ne yace ko mire ne jayyid wannan shine kenan wannan shine illa ta mi ta haci hanci ashe wannan sunna mun da cewa ashe haci hanci ba sai a cikin mi kawai ba sai a cikin arwalla ba kenan shi yasa nan manzo Allah ya fadakar da mu ko da ka tashi ba za ka yi arwalla ba a kwaci haci hancin ka duk wanda ya saba da wannan kuma wallahi in yayi sai ya ji dadi zaka ji ko da babu majina idan ka haci sai ka ji wani kanka kamar an walwale maka wani kulli to wannan shine kenan hadisi na biyu sai yake cewa manzo Allah yace idan mutun ya tashi da kwana kada ya fara zura hannunsa a cikin kwanon da yake zai arwalla da shi domin kun san a can babu irin butoci hakan ga wanda karkata ne zaka yi kwano ne hannunka ne zaka tsumbula a cikin ruwan kami ka debo ka wanke to shine anan sai manzo Allah yace mi ka karkata idan ka karkata ka wanke hannun naka sau uku bayan wannan sai ka mi sai ka sa hannun naka a cikin ruwan daga baya kana debowa kana kurkure baki da abin da ya kamata haka duk wannan yana mana tsafta da musulunci ya koyar da mu to wannan hadisin ko wannan hadisan guda biyu wata fa'ida ce malamai suke cewa wannan yana nuna cewa yana daga cikin halayen da shaydan ko lokutan da shaydan yayi saurin shiga a cikin mutum shine lokacin da yake a cikin kwana malamai suke cewa akwai lokutan da shaydan yayi samun damar shiga a cikin jikin mutum ma'ana ba kowane lokaci bane shaydan ko aljini yake shiga a cikin mutum akwai wasu lokuta guda uku an gane da kyau ko na farko shine wurin kwana domin kun ga anan gashi nan dan me yasa manzo Allah ya ce bai san inda hannunsa ya kwana ba malamai suka ce domin shaydan yana dauke hannun ya ta yawo da shi a wani meke da suna a wasu wurare ko kuma me akwai wanda zaka tashi kana tashi sai ka isko hannun naka a cikin wando an gane da kyau ko gani kenan an yi ta abinda ake yi mai ruwa mai yawa rusu ruwa sun ta hutuwa ka bata hannun naka kenan shi yasa aka ce da harko ka mi ka wanke hannun naka kenan yana daga cikin lokutan da shaytan yake samun shiga mutum ko aljani lokacin da yake a cikin mi a cikin kwana shi yasa zaku ga mafi yawanci wanda ake ma sihiri sihirin ya hizo musu ne lokacin da suke a cikin kwana wata mafarki ne za ta yi tana hirgita shi kenan sai ta haukace misali ko abin da ya kama da haka shi yasa zaka ga a cikin kwana ne kake yawan mafarki lokaci na biyu shine suka ce indal ghadabi lokacin da mutum yayi hushi da kayi hushi to wannan yana ɗaya daga cikin dama ta aljini ko shaytan ya rugo da gudu ya shige a cikin ka shi yasa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane biyu suna fada guda na zagin guda suna zagin juna gudan zuciyar shi ta hau yana ta nishi kamar sarkin nukura kun san sarkin nukura ko wajen mu akwai sarkin nukura wanda shi ya kana biki shiga wani babi zuwa zai cikin rana ya yi tsaye ya cika ya cika yana cika cika wata gaske kamar an busa shi ba zai bari ba sai an bashi kudi in ba a bashi ba in ma an bashi abinda bai ishe shi ba shikenan haka zai ta yi sai ya kai ga mi yana sako muku kuka kuma idan an bashi ba kai tsaye ya sabka ba sannan sannan ne ya sabka sai ya kare an gane da kyau ko wannan shine sarkin nukura to yana ta cika kamar sarkin nukura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la'arifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu ni na san wata kalima wadda da a ce wannan mutumin da yake kunwar baki shedan ya shige sa da a ce ya faɗi wannan kalimar da abinda yake zo mishi ya tahi sai manzo Allah yace shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga me daga shedan jihohi wannan hadisi ne ingantacce wanda yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi akan cewa lokacin da ka zo karatun Qur'ani ya halatta ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane da kyau ko wannan shine kenan domin manhurta a'udhu billahi shine ka kore shaitankin to in ka faɗi kalmar ita ma za ta kore shaitankin kenan anan kun ga sai manzo Allah ya nuna cewa lokacin da kai hushi ne shaitan yana saurin shiga a cikin ka to lokaci na uku shine suke cewa a inda al-huzni wal khawf shine lokacin da mutum yake cikin razana da tsoro lokacin da kake cikin tsoro to aljani ko shaitan yahi saurin shigarka shi yasa idan kuna jin labarin bokaye idan kahin mutum ya shiga bokanci sai an ba sa wani lakani ko kuma idan mutum ya zo neman wani sihiri sai an ba sa lakani lakanin shine ya zo da dare ya ta kiran wani sunaye ya wane ne ya wane ne za a ce masa kada kai sake ka ji tsoro ka razana duk abin da zaka gani yana kiran wannan sunayen sai jaki ba kai ya huto mishi an gane da kyau ko kuma kaza ta huto mishi kaza ya huto mishi idan aka ga bai ji tsoro ba to a wannan lokacin sai a ce eh ka cancanci kai mi kai bokanci ko kuma mi ko kuma a'a sihirin da ka nema to za a yi maka amma da ka ji tsoro shikenan a wannan lokacin sai su cutar da kai domin su aljannu ba lokacin da suke cin galaba akan mutum sai lokacin da yake tsoron su shi yasa idan muka lura a cikin suratul jinni mai Allah madaukakin sarki yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum madha fazaduhum rahaqa kamar yanda al-imam al-qurtubi haka yito kan mutai kan bata lokacin mu a cikin yake da suna wanga tasuniya a takaice dai yana daga cikin lokacin da mutum yake shedan yake sauran shigar ko aljani lokacin da ya jimi yake tsoro su ne lokuta guda uku to kuma lokacin da zai shigar ka ba ta ko ina yake shiga ba a'a akwai almanafid wanda a cikin su yake shiga an gane da kyau ko daga cikin manafis kin malamai suka ce shine cikin hanci kun ga hadisi ya mi ya tabbatar da wannan kina wannan hadisi ya tabbatar mana abubuwa guda biyu na farko daga cikin lokacin da shaytan yake ko aljani yake shiga ka lokacin kwana daga cikin kuma inda yake shiga a wajen mi a wajen hanci daga cikin wuraren kuma suka ce wajen kunne an gane da kyau ko idan ka lura kuma duk wuraren yana mi na taruwan kazamta an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid mu je a gaba a hadisi na gaba shine wa al-laqit ibn sabira an karbo daga laqit ibn sabira radiyallahu anhu yadara Allah ta kara tabbata a gare sa kun ga kun samu wata fa'ida sabon suna laqit ban taba jin wani suna mai wani mutum mai suna laqit ba kenan shu'aib ka rike wannan sunan dan ka na farko ka sami shaka nan wa al-laqit ibn sabira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء كتك اروى الله wa khallil bainal asabi' sannan ka tsefe tsakani an yatsu wa baligh fil istinshaqi sannan ka kai makura wajen shekaruwa illa an takuna sa'iman sai idan ka kasance kana azumi akhrajahu al arba'a mutun hudu suka hutar da shi wa sahahahu ibnu khuzaimah ya ingantar da shi wa li abi daud a riwaya ta imam abi daud fi riwayatin aw ta riwaya idza tawadda'ta idan kai arwalla ko kuma idan kana arwalla fa madmid to ka kurkure baki an gane da kyau ko domin idan tazo a wajen fi'ili na mudari akwai lokacin da take nuna mustaqbal an gane da kyau ko ma'ana kame idan zakai domin a hadisin da yace kana rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala idan ya shiga ban daki ya kuri yana cewa allahumma inni a'udzubika dan allah idan ya shiga cikin bayan dakin ne yake a dauko kamin ya shiga kamin ya shiga amma kun ga sai yazo da mi da mudari'i ina a wannan sai nuna maka da cewa shi fassarar alqur'ani ko hadisi ba ana yin sa bane yanda kalimomi suka zo malamai suke ta tarjuma guda biyu ce akwai at-tarjamatul harfiyya sannan kuma akwai at-tarjamatul ma'nawiyya tarjuma ta harfi keke da keke idza idan tawadda'a yayi arwalla famadmit idza tawadda'ata idan kana arwalla ko kuma idan kai arwalla famadmit ka kurkure baki keke da keke shine at-tarjamal harfiyya to shi kuma tarjamal ma'nawiyya shine abu ne wanda in aka fassara sa keke da keke inda yake a larabci in aka fassara sa da Hausa misali ba zai bada ma'ana ba to sai a fassara sa da yanda zai mi da yanda zai mi zai bada ma'ana bil misali yattadhihu al maqal Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da yawa yake cewa bala uqsimu bil khunnas a tsantsan larabci ya za a fassarawa bana rantsuwa an gane ku la uqsimu bi yawmil qiyamah akai sai mi za a fassara bana rantsuwa da mi ranar tashi haka aka samu su suka fassara kun ga wannan kuskure ne la uqsimu huna ay uqsimu haka sabai suka fassara shi wannan shine kenan kenan anan ana nuhin me yake da suna lokacin da kake arwalla nan kuma kun ga yazo idza tawadda'ta nan kun ga madi ne ma an gane da kyau ko bayan haka ya arwallar jayyid wannan hadisi yana karantar da mu daga cikin sunnoni na arwalla daga cikin sunnoni na arwalla shine ko mustahabbatul wudu al-isbaq cika arwalla malamai suke cewa al-isbaq yana kasancewa ne ta hanyar abuwa guda biyu cika arwalla abuwa guda biyu ne na farko shine kayi wanki guda uku na biyu shine a wajen wankin ka me ka ciccuda amma kun gani a mazhaba ta malikiya ciccudawa menene daga cikin me yake fara'idul wudu ko kuma me cikin fara'idul wudu ko wanda suka yi ahalari ciccudawa gaggautawa shahar kai haka muke shi a lokacin cikin waki to kun ga ciccudawa malamai suke cewa a baya daga cikin fara'idul wudu domin aka ce yana daga cikin fara'idul wudu idan baka cuda ba arwallaka tayi ko batai ba batai ba to sai suka ce dama mi Allah yake ighsilu ku wanki su kuma suka ce al-ghuslu huwa imrarul ma'i 'ala al-jasad wanki wa shine biya ruwa akan mi akan jiki zuba ruwa akan jiki an gane da kyau ko ke inda dai ruwa sun samu wuri to goda ba a cuda ba arwala tayi to amma sai dai sunna shine ka mi ka ciccuda ma'ana ka guga shine ciccudawa shine ma'ana isbagul wudu kenan isbagul wudu kai wanki uku ka ciccuda daga cikin isbagul wudu sai manzo Allah ya zano shine tsetsefe ne an yatsu an gane da kyau ko sai wajen shakarwa shi ma ana so mi mutun ya kai makura manzo Allah ya ce sai in kana ami kana a lokacin azumi dan me yasa lokacin da kake azumi ka shaka sosai yana iya zo mi ya zo ga makoshi an gane da kyau ko wannan shine kenan daga cikin sunnoni ko mustahabbai na arwalla jayyid hadisi na gaba wa an usman radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga usman yadar Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana yukhallilu lihiyatahu ya kasance yana dassefe gimen sa fil wudu'i a wajen arwalla akhrajahu at-tirmizi tirmizi ya hutar da shi wa sahahu ibnu khuzaimah daga wannan kallo na ha jayyid kace malam bai da game na sai tsefewa ko jayyid kenan wannan hadisi yana bayanin yanda ake mi wanke mi huska domin game a cikin mi yake a cikin huska yake kenan game an zo wanke sa sai an tsefe sai dai malamai suna raba gemi gida biyu. Akwai al-kasif, shine wanda yake da yawa, an gane da kyau ko? To shi irin wannan suka ce tsafe sai yana da wahala, diyan da kai ba za ka tsafe sa ba. To shi irin wannan shine suka so inda dama ka ruwan danyi danyi ruwan kami ka shafa sai ka jawo ƙasa, an gane da kyau ko? Amma tsafewa kamar irin namu dan haka yana da kyau ka dan mummurza. Tsafewa shine ruwan su kai har wajen me, wajen matsirar gashin, shine tsafewa, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan insha Allah. Kenan yana daga cikin sunna tsafe gemi a wajen arwalla. Wa an Abdullah bin Zaid, daga Abdullah dan Zaid kale yake cewa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, utiya bi thuluthay muddin, an zo masa da biyun cikin ukun muddu, shine thuluthay muddin. Idan ka kasa muddu gida uku, to kashi biyu shi aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yadluku dhira'ayhi, sai ya sanya yana ciccuda da yake da suna zira'in sa, kinan karan hannunsa. Akhrajahu Ahmad, Ahmad ya hutar da shi. Wa sahahahu Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya ingantar da shi. Wannan hadisi kamar raddi ne zuwa ga wasu mutane da suka riye cewa baya halatta yin arwalla kasa ga muddu. An san muddi ko? Leda fiya wata daguda, dan fiya wata daguda na kargo, yana muddi ko bai muddi? A ra'ayinku yana wuce muddi anya? Bai wuce muddi ko? Bai wuce muddi. To kun ga inda a ce yayi kasa ga muddu, to su a fatawar su baya halatta kai me kai arwalla da shi, domin an rawaito akan cewa manzo Allah yana arwalla da muddu, yana wanka da me da sa'i. To sai suka ce ashe yin arwalla kasa ga muddi bai inganta ba. Kenan wannan hadisin shi sa malan ya kawo sa, ya nuna muna ma'ana shi yin arwalla ba a kayyade wasu ruwa ba wanda za a ce dole sai kayyadaddun ruwa kaza ne za ka yi, adadin ruwa kaza ne suke halatta kai arwalla da su. In dai sun isar da manufa ta arwalla to yayi, sai dai abinda ba a so shine al-israf fil wudu. Ya zo a wani hadisi wanda yake da suna malamai sun yi sabani ingancin sa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusrif walau kunta ala nahrin jarin, kada ka kai almubazzaranci na ruwa wajen arwalla ko da a ce ko kana akan teku. Iyakar me? Iyakar yawan ruwa ko? To mu nan sai mu ce ko da a ce kana a gaban famfo kada kai almubazzaranci. Mu a lokacin Allah ya gafarta mu tsohon mu, in muna arwalla lokacin idan za mu je masallaci gaban ɗakin shi kowa yake zuwa ya arwalla, da ka zo dama hanyar wucewa akwai dan me yake da suna dan kututturen ice da aka aza, nan kowa yake arwalla. To in muka yi arwalla wasu sai su zo ta lallabiya ta kwashe su, tunda akan hanya ne wurin yana fuskantar kohon ɗakin sa. To dan a ba mu tsoro ya ake ce muna? Ya ake ce muna hadisi yace, hadisi yace duk wanda yake bata ruwa da yawa a wajen arwalla, ruwan nan za a tattara mishi su a maida musu shi katon maciji a cikin kabari, wannan macijin ya ta sarar sa. Haki ake gaya muna, kun ga dubara ce ta tsohi. Musu ce manzo Allah yace ba, hadisi yace, an gane da kyau ko? Wannan da a tsoratar da mu ne. To kun ga wannan haka ne kenan me yake da suna abin da suke sunna muna, ba a so almubazzaranci na ruwa a wajen mi? A wajen yin arwalla. Allah yake cewa wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina zuwa karshe kanu min ikhwani shayatin, masu almubazzaranci ɗan uwan shedan ne. Kenan wannan shine abinda wannan hadisi ke nuna muna, adadin alal aqalla na ruwa babu shi, yawan su kuma babu shi, amma dai abinda aka yi so ka takaita. Wa sahahahu Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya ingantar da shi. Wa anhu ha yanzu daga gare sa annahu ra'a annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, ya ga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya akhudhu li udhnayhi ma'an, yana daukar ma kunnuwan sarwa, ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi, ba ruwan da ya daukan ma kansa ba. Ma'ana yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shafa ma kunnuwansa ba da ruwan da ya shafa ma kansa ba. Akhrajahu al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi ya hutar da shi, wa huwa inda muslimin, kuma shi a wajen muslim, min hadha al-wajhi, ta wannan huskar, bi lafazin, ya zo da lafazin, wa masaha bi ra'sihi, sai ya shafa ma kansa, bi ma'in, da wasu ruwa, ghairi fadli yadayhi, ba sauran hannunsa ba. Ma'ana ya shafa ma kansa, ya shafa ma kunnuwansa da ruwa wanda ba na sauran shafar kansa ba. Kai tsaye mi wannan hadisi kin namuna, manzon Allah yana mi yana shaha kai, yana shaha ma kunnuwa da wasu ruwa, ma'ana in ya shaha ma kai ya komo sai ya ɗebi wasu ruwa ya mi ya sa ma kunnuwansa. Amma sai dai akwai hadisi wanda yake warware wannan, shine a gaba yake cewa huwal mahfuz. Kinan su a mazhabarsu ta al-Imam Ibn Hajar, a mazhabarsu su wannan haka ne, in ka zo shahar kunne zaka mi zaka sake ruwa, shi yasa ya ce wa huwal mahfuz, wannan shine abun riƙewa, ma'ana shine wanda ake aiki da shi. Amma sai dai magana mafi inganci shine manzo Allah baya sake ruwa a wajen mi, a wajen me yake da suna sama kunnuwa. Sauran ruwan da ya shaha ma kunna, ya shaha ma kai da su yake mi, yake shaha ma kunnuwa. Akwai hadisin da zai zo a nan gaba ya fayyace muna wannan maganar. Kinan wannan hadisin kaman malamai suna ganin kaman shaz ne, an gane da kyau ko menene alhadithu shaz? Huwa mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu, shine adali ya rawaito hadisi wanda ya saba ma wanda suka yi sa zama adillai. To zamu zo a gaba sai mu gani, yani zamu warware mas'alar. Malik yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo daga abi hurairah ya dar Allah ta kara tabbata a gare shi, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa inna ummati, lalle al'ummata ya'tuna yawmal qiyamah, za su zo a ranar tashi alqiyama ghurran, suna masu hasken huska, muhajjalina da kuma hasken hannuwa da ƙawahu. Kinan ghur hasken huska, muhajjalin hasken hannuwa da ƙawahu, min atharil wudu, na alama ta arwalla, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, dan haka duk wanda ya iya daga cikinku ya samu dama daga cikinku ya tsawaita hasken nasa na huska, falyaf'al, to ya aikata. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito sa, wal lafzu li Muslim, sai dai wannan lafazin na Muslim ne. Wannan hadisi yana bayani ne akan falala ta arwalla. Abi Hurairah yake cewa yaji manzon Allah yana cewa lalle al'ummata za a tayar da su ranar tashi alqiyama suna haske na mi, na huska, da kuma hannuwa da ƙawahu, ma'ana suna haske, wuraren alamun arwalla suna haske. An gane da kyau ko? Dalilin wannan hadisin shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a me yake da suna makabartal Baqi, ya ziyarci mamata ya musu addu'a, sai ya ce wadittu anni law ra'aytu ashabi law ra'aytu ikhwani, ina ma a ce na ga ƴan uwana. An gane da ke ko sai sahabbai suka ce awalasna bi ikhwanik, ba mu bane ƴan uwanka? Sai manzo Allah ya ce la bal antum ashabi, ku sahabbaina ne. Sai manzo Allah ya ce musu ikhwani, ƴan uwana su ne wanda za su zo daga baya, ba su ganne ba, amma kuma suna mi, suna kokarin koyi da ni, suna sona, suna hasarar ma mi yasa ma aka ce aka aihe su ba a lokacin wa ba, ba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ma'ana wannan su ne ƴan uwana wanda ba su ganne ba amma suna mi, suna sona. Allah ya samu daga cikinsu. Sai manzo Allah ya ce wannan su ne ƴan uwana. Sai sahabbai suka ce ya rasulullahi, ya zaka gane wannan ƴan uwan naka da kake faɗi, ya zaka gane sun da baka gansu ba a lokacin kana raye? Sai manzo Allah ya ce ku bani labari, da a ce mutum ne yake da dawakai masu horin huska da horin ƙawahuwa, yace idan suka shiga a cikin dawakai baƙaƙe ko mi yawan su, zai iya bambanta nashi da na wasu ko ba zai iya bambantawa ba? Suka ce eh, zai iya bambantawa. Yace to fa inna ummati ya'tuna yawmal qiyama ghurran muhajjalin, shine dalilin hadisin. To al'ummata za su zo a ranar tashin alqiyama suna mi, suna haske na huska da kuma ƙawahuwa. Wannan shine babban muhimmanci na mi na arwalla. Malamai suke cewa kuma wannan ya shahi hatta munahukai, hatta munahuki, in dai kayi arwalla to wannan hasken zai bayyana a gare ka, sai dai hasken zai cuce su ko? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum, suna yawadarar Allah, za su yi arwalla su zo masallaci. Allah ya ce to suna ganin suna yawadarar Allah, amma shi kuma Allah zai yawadare su a ina? A ranar tashi alqiyama. A ranar tashi alqiyama a ina kuma? Akan siradi. An gane da kyau ko? Cikin suratul me yake da suna hashir ce ko kuma hadid ce? Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أزوا كرشي munafukai za su ce unzuruna naqtabis min nurikum, ah wannan shine kenan ma'ana a ƙarshe sun zo a tsakiya sai mi sai Allah ya doke wannan hasken na arwallah domin arwallan ba su yi da danwa ba dan Allah wannan shine yaudarar da Allah ya musu sai sun zo akan siradi tsakiya sai Allah ya doke hasken shi to wannan shine muhimmanci na arwallah falololi na arwallah suna da yawa daga cikin su shine yazo a hadisin Bilal yace manzo suna tare da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce Bilal wai wani irin aiki ne kake a nan duniya wace irin ibada ce kake yi wadda a ranar ta a cikin aljanna naji karan takalminka a gabana an gane da ke ko wace irin ibada ce take kake da ta kai ka a wannan matsayin na ina jin karan takalminka a ina a gabana ma'ana hamuna tahiyya keke da keke a ina a cikin aljanna sai Bilal ya ce to ni da in akwai aikin da nake tsammani wanda ta dalilin sa Allah ya bani wannan matsayin shine yace bani zama sai da arwallah sannan kuma duk in ni arwallah sai nayi me sai nayi raka'a guda biyu kina Allah dai sai da rako inda yake to sai manzo Allah yace to wannan shine dalilin da yasa an gane da ke ko ashe in kana so ka samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashi alkiyama kala zuntumi kala zumci arwallah da kuma me da kuma nafila shi sa wani hadisi ɗaya daga cikin sahabbai Rabi'a ya zo yace ya rasu manzo Allah yake masa yana ma manzo Allah aiki ne manzo Allah ya ji dadin aikin sai yace masa ka roki ni abin da kake so sai yace as'aluka murafaqataka fil janna ina son kusantarka makwabtaka da kai a cikin aljanna sai manzo Allah yace aw ghaira dalik roki dai wani abu domin wannan abu ne mai wahala an gane da ke ko sai yace a shi dai nake so sai manzo Allah yace to fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud as-sujud huna ay an-nafila to ka taimaka mini akan kanka da me da yawan me da yawan nafila wallahi duk wanda yake yawan nafila zaka ga rayuwarsa ta sha babban da wanda baya yawan nafila zaka gani lokacin da yake cikin nafilan ne zai ji wata natsuwa kuma fi yawanci ba zai taba shiga a cikin kunci ba face sai Allah ya kama masa me ya kama masa dauki irin su ne zaka ga huskar su tana kyalle komai bakin su an gane da ke ko wannan shine kenan kenan a zage damtse wajen yawan nafila kuma yana daga cikin babban muhimmanci wannan nafila za ta kara maka imani wallahi za ta kara maka tsoron Allah ni ga nawa ne ba shi yau ba insha Allah Allah ya ba mu ikon ya haka hadisi na gaba malik ya cewa akwai wani bayani anan shine wannan kalmar da yace famanistata aminkum an yutila qurratahu falyafal malumai suke cewa hada idrajun min abi huraira akwai abin da malumai hadisi suke cewa al idraj idraj shine marawacin hadisi ya sa wata kalima cikin hadisin wanda ba asalin cikin hadisin take ba an gane da ke ko wannan kenan kalima ta wanda ya so daga cikin ku ya tsawaita hasken sa ya aikata magana ce ta Abu Huraira shi ya karata maganar manzon Allah tana tsayawa bakin gurran muhajjalina to shi yasa Abu Huraira ya kasance yana me idan yana wanke hannu yana kawo wa hannan a wajen kafada idan yana wanke huska hannan duka wajen arwallah sai ya wanke idan yana wanke kafa sai ya hau hannan sama an gane da ke ko wannan shine ra'ayi na Abu Huraira to har wannan ra'ayi na Abu Huraira za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba mun tabbatar da wannan mas'alar a cikin Umdatul Ahkam magana mafi inganci shine ba a aiki da wannan riwayar ta Abu Huraira wannan ijtihadi ne daga Abu Huraira akwai kaida a wajen mikir suna malaman mikir suna ulumul hadith suke cewa idza ta'arada ra'yu ar-rawi wa riwayatuhu quddimat riwayatuhu idza ta'arada ra'yu ar-rawi wa riwayatuhu quddimat riwayatuhu ma'ana shine idan marawaci hadisi ya rawaito hadisi sai ya saba ma hadisin wajen aiki to za a yi aiki da hadisin sai shi a bar masa me a bar masa aikin sa Abu Huraira har yanzu shine ya rawaito hadisin da manzo Allah yake cewa tablughul hilyatu minal mu'min haythu yablughul wudu aro hasken mumuni zai kai a ranar tashi alkiyama inda arwallah take tsayawa to ina ne arwallah take tsayawa wuraren da manzon Allah ya ambata ko to amma shi Abu Huraira sai ya wuce ijtihadin sa kenan mu zamu yi aiki da me da maganar manzon Allah mu bar mi mu bar mai tasa wannan hadisi wannan maganar za ta kara tabbatar mu na magana ta Imam Malik da yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibi hada alqabr an gane da ke ko Imam Malik ya faɗi wannan yana cikin masallacin manzon Allah yayi kuskure ne a fatawa sai ya ce kowa ana karban maganar sa saiwa ana karban maganar sa ana maidawa ma'ana yakan iya kuskure wajen fatawa sai dai wa sai dai mai wannan kabari kenan kun ga sahabbai su ma suna iya su kuskure a wajen fahimtar hadisi sai ami sai a bar kuskuren nasu aimi ai aiki da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine akida ta ahlus sunna sahabbai ba ma'sumai bane jayyid sai dai za a ce musu adillai alkhairu siyahimi yahi kuskuren siyawa hadisi na gaba wa Aisha radiyallahu anha daga Aisha ya ta Allah ta kara tabbata a gari ta qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gari shi ya kasance yu'jibuhu tayammunu yana burge sa warawa da dama fi tanaulihi a wajen sa takalmin sa wa tarajjulihi da kuma wajen shace kansa wa tuhurihi da kuma sarkin sa wa fi sha'nihi kullihi da kuma sha'anin sa gaba daya an gane da kyau wannan Aisha take cewa manzon Allah ya kasance yana burge sa warawa da dama a cikin al'amuran sa sai ta bada misali wajen sa takalmi yana fara sa kafa ta mi kafa ta dama sannan wajen mi wajen shace kai yana shacewa da mi da hannun dama kuma bangare na mi bangare na dama kashi da Allah bangaren ma zaka lura da mi da bangaren dama sai tace da sarkin sa da kuma sauran sha'anin sa gaba daya sarki shine wajen mi wajen arwalla an gane da ke ko yana farawa da mi da bangare da hannu na dama ko kuma a ce bangare na dama wajen wanka haka yana farawa da bangare na dama malamai suke cewa al-yaminu yuqaddamu mimma huwa fi babi takrim hannun dama ana gabatar da shi a cikin duk abin da yake na karramawa an gane da kyau ko shine zaka mukama mutum kudi sai ka mukama shi da mi da hannun dama an gane da kyau ko wannan shine kenan duk wani al'amari wanda yake na karamci abin girmamawa to da dama ake so a yi sa shi yasa kuka ga ko a cikin sahu Allah ya fifita sahu na mi na bangaren ina bangaren dama akan bangaren ina akan bangaren hagu wannan shine kenan insha Allah hadisi na gaba wa Abi Hurairah ta qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum idan za ku yi arwalla fabda'u bimayaminikum to kuhara da dama yanku kuhara da hannayenku na dama kun ga wannan umurni ne daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutun ne cikin kuskure yana arwalla marmakon ya fara da hannun dama sai ya fara da hannun hagu arwallar shi ta yi ko bata yi ba jazakumullahu khairan wannan shine magana tayi amma yami ya saba ma sunna amma wannan akwai tafsiri shin mantuwa ne yayi ko da gangan yayi da gangan kin ma dan bai yarda da hadisin bane ko kuma a gane yake a ai ya za a ce a fara da dama alhali hagum shike da dauda an gane da ke ko wannan shine kenan haka nan yayi ko a kayi to idan ya kasance min babi itirad ne kamar yayi su ne dan saboda inkarin hadisin to wannan kai sai a rana shi ba tai ba an gane da ke ko domin ya karyata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina bai imani da hadisin mu to dan me yasa Allah zai karbi ibadar sa amma cikin kuskure ko abin da ya kamata haka ko bar aksidan to irin wannan kun ga duka arwallan mutum tayi amma sai dai a ce ya saba ma sunna hadisi na gaba wa anil mughira ibn shu'bah an karbo daga mughira dan shu'bah radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a yayi arwallah famasaha binasiyatihi sai ya shafa ma goshin sa wa ala al-imama da kuma akan meke da suna rawani wal khuffain da kuma sushat da kuma khuffi an gane da ke ko akhrajahu muslim a cikin littafin nan akwai babu na musamman na khuffi ko babu akwai to kinan mu bar shi in mun zo wajen babin sai mu fada da bayanin babin khuffi musamman san yana tun karowa ko sai mu yi bayani mai fadi akan wannan anda atakece wannan hadisin yana bayanin halakkin shafa akan rawani da mi da kuffi bari mu dauki na rawani shi da bai da babi na musamman na rawani shine da farko dai a rawani kala biyu ne rawanin da aka sani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-imamatul muhannaka wal imamatu dhuddu aba kenan rawani mai muhannaka da rawani mai du'abbai an gane wannan Hausa ko dan saboda babu shi kai tsaye a Hausance shi yasa na faɗe shi haka rawani mai muhannaka shine wanda yake sabkowa haka wanda zai rihi wa hannan an gane da kyau ko jayi shine meke da suna al muhannaka zatu du'ab shi kuma shine wanda yake da bindi baya an gane da kyau ko bindi kamar irin wanda kiranya yawa jazakumullahu khairan to kun ji meke da suna Hausa ta kwarai mai kiranya shi ma wannan kiranyar a sunna baya wuce meke da suna mafi yawanci manzo Allah baya bari yana wuce shibri dani bai wuce dani guda mafi yawanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune rawani kala biyu wanda a lokacin aka sani malamai suna gani kuma wannan su kadai ne rawanin da ya kamata Aisha ha akan su kinan wanda yake da baya da kuma wanda yake da zubowa nan niyam wannan shine to muzo rawani sunna ne ko ba sunna bane an gane da kyau ko to a zahiri mu dai abinda yake a meke da suna ma hu muqarrarun inda al-usuliyin shine suke cewa af'alun nabi sallallahu alaihi wa sallam al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wa sallam at-tashri asali duk aikin da manzon Allah yayi addini ne shine asali sai da dalilin da ya nuna cewa manzon Allah wannan yayi dan al'ada ne ko kuma a yayi dan meke da suna dan saboda ta kama dole ne sai an yi ko abin da ya kama da haka kina asali mu zamu ta akan cewa yin rawani sunna ne ko da yake wasu malamai suka ce a'a ba rawanin bane sunna me sunna shine ruhe kai an gane da kyau ko shi yasa al-Imam al-Albani yana da wata makala da yake cewa baliyatu kashfir ra's ya sama unwanin makala kin ma'ana fitina ta bayyana kai da ake samu musulmi suna yi ko kuma sunnati za su na yi ya nuna anan cewa ruhe kai shine me shine sunna shi yasa al-Imam al-Albani kun ga yana rawani bai cika yin rawani ba amma za ku gansa da me da kullarsa imma ta bani ka ji hadisi ko kuma me ko kuma ya ruho dan ligen nan da Laraba suke yi an ga yana ke ko kun san ta bani ka ji hadisi ga tana ta yan samarin nan mu ta bani ka ji hadisi muke ce mata dan mafi yanci wanda suke yi abin ka kinta za ka ji da ka taba su sai a ce maka sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ana ce ta bani ka ji hadisi jayyid to mafi yanci ita irin ta yake sawa al-Imam al-Albani wancan yake cewa ko hawan ga ma'aishi ma kun ga ko da yashi ta wallashi kenan zamu yi ta magana mafi inganci shine sunna shine rihe kai kenan baya daga cikin lattizantaka baya daga cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barin kai ko da yashi abude an gane da kyau ko kenan sunna shine rihe kai imma rawani imma hulla ko wace irin hulla amma ha banda me banda hana sallah ko dan me yasa hana sallah ta haramta dan kaji sunanta to in wani ya ce kuma ana jiyo ta baya to sai a ce maka aiwa suka saba sata wa aka sani da ita arna ko wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhu to kun gani wannan wallahi ba ta daga cikin sunna dan karihi kai kaje ai sunna ne kai Allah ya gafarta muna inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah